sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren yau Talata 20 ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za a ji cewa al'ummomin wani yanki na jihar Zamfara sun koka game da zargin harin sojojin sama bisa kuskure wanda ya halaka wasu mutane 68. Haka kuma za a ji cewa jami'an hukumar Hisba ta Kano ta jihar Kano sun tarwatsa wani daurin auren jinsi daya tsakanin wani mujahid da Abba. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda sabbin hare-haren yan bindiga ke ci gaba da halaka al'umma a jihar Niger Najeriya. Sai kuma labaran wasanni, amma fa duka waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da sunayen mambobin kwamitin da zai binciki munanan matakan da ake zargin hukumomin Iran suna ɗauka akan masu zanga-zangar lumana. Cikin wata sanarwa da ya fitar jakadan Argentina Federico Villegas da ke jagoranta hukumar mai ƙasashe 47 da ke da headquarter a Geneva ya ce lauya Saira Hussein yar asalin ƙasar Bangladesh ce za ta jagoranci kwamitin mai mambobi uku. Kwamitin har ila yau ya hada da Professor Shaheen Sadar Ali da ta fito daga Pakistan sai kuma Vivian Kristovich yar ƙasar Argentina. A ƙarshen watan Nuwamban da ya gabata hukumar kare haƙƙin bil'adamar ta yi alawade da tsawaran matakan da hukumomin Tehran suke ɗauka akan masu zanga-zangar lumana tun bayan da Mahsa Amini ta mutu a hannun 'yan sandan ƙasar a watan Satumba. 'Yan sandan Burtaniya na gudanar da bincike bayan da mutum na biyu ya mutu sanadiyar wata turereniya da ta auku a ƙofar shiga babban dandalin nan na O2 Brixton Academy a lokacin da mawaƙin Najeriya Ashake yake shirin yin wasa a ranar Alhamis a London. A ranar Asabar din ta gabata wata mata mai shekaru 33 ta rasa ranta. Sannan a wannan makon wata mai gadi a dandalin na O2 mai suna Gaby Hutchinson ta mutu kamar yadda 'yan sandan Burtaniya suka tabbatar. Har ila yau akwai wata mata mai shekaru 21 da ke kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Turere ne ta auku ne a lokacin da wasu suka yi kokarin kutsawa cikin ɗakin wasan da ƙarfin tuwo. 'Yan sandan Burtaniya sun ce suna nazarin hotunan bidiyo tare da yin tambayoyi ga shaidu a binciken da suke yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da matsin lamba da take fuskanta daga ƙasashen yammacin duniya, India ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da Rasha tare da kin yin Allah wadai da yakin da Rasha take takaddamar a Ukraine. Masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da India ta ɗauka, babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da Amurka. Yayin wutar ziyarar da ya kai Moscow a watan da ya gabata, ministan harkokin wajen India Subrahman Shankar ya ce hukumomin New Delhi za su ci gaba da bunƙasa harkokin kasuwancinsu da Rasha, wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacir baka. Ita dai India ta ki bin sahun sauran ƙasashen yammacin duniya wajen ƙaƙaba takunkumi a kan Rasha, sannan ta ƙauracewa matsayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta cimma, wacce ta yi tur da yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Amurka ta tura wasu jiragen yaƙi da makaman dakile harin nukiliya ƙirar B-52 zuwa yankin Koriya ta Kudu a yau Talata, a atisayin haɗin gwiwa da take yi da Koriya ta Kudu. Wannan wani mataki ne da ke ƙara nuna ƙarfin Amurka don Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta a cewar hukumomin Koriya ta Kudu. Bayanai sun yi nuni da cewa jiragen yaƙin Koriya ta Kudu ƙirar F-35A da FK-15 su ma sun shiga atisayin wanda ake yi a gefen tsibirin da ake kira Jeju, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ta fitar. Sojojin Sri Lanka sun kubutar da wasu 'yan Rohingya 400 da ke tagalantoyi a wani jirgi a tekun India a can gefen wani tsibiri da ke arewaci a jiha, a cewar jami'ai. 'Yan gudun hijirar Rohingya waɗanda musulmi ne da ba su da rinjaye na tserewa rikici a Myanmar da kudancin, wato da kuncin rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh. Yawa daga cikinsu kan yi kasarar tsallaka teku don zuwa ƙasashen da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya, waɗanda suka hada da Malaysia da Indonesia a ƙananan jiragen ruwa marasa inganci. A baya-bayan nan an samu ƙarin 'yan Rohingya da ke ƙoƙarin tsallaka tekun, saboda kuncin rayuwa da suke fuskanta a sansanin yan gudun hijira da kuma juyin mulki da yayi auku a kasar ta Myanmar a bara.
Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a Najeriya al'ummar mutunji dake yankin Dan Sadau a karamar hukumar Mara a jihar Zamfara sun koka game da zargin harin mayakan saman kasar bisa kuskure wanda ya halaka mutane 68. To amma sojojin saman Najeriya sun musanta hakan inda suka ce su ba ƴan wato su ƴan bindiga kawai suka kashe. Wakilin Musa ni Sha'ibu Malumfashi na da rahoto.
Wannan lamarin da ya auku ne sabili da kurata kai bango wa su mutanen Dele ta yadda suka jajirce yanzu sun gaji da mika kai dori ya hauga ƴan bindiga waɗanda ke zuwa suna garkuwa da mutane kuma suna cin mutuncin iyalansu kamar da yadda mazaunin yankin ya bayyana mani kuma suna Asturce.
Su waɗanga ƴan bindiga sun yi gayyata ko ina a faɗin jihar Zamfara domin su farma wanga gari na Malele. So su mutanen Malele dai mutane ne waɗanda sun jajirce wajen su kare kansu, ba su yadda a zo ana ɗauka su suna biyan kuɗin fansa ko ana ɗaukan matansu ana fasikanci da su, sannan kuma daga ƙarshe a nemi kuɗin fansa su biya ko a yi musu banna ta kayan gona. Duk ba su yadda da wannan ba, suna ƙoƙarin kare kansu. So shi ne ƴan bindigan suka yi musu wannan hawa. So da suka yi hawan Allah Ubangiji ya sa kuma an sanar da jami'an tsaro. Jami'an tsaro sun yi bakin ƙoƙarinsu tare da su jami'an mutanen garin da ke tsaron garinsu. So tun dai bayan karfe ɗaya suke ta wannan fada tsakanin su mutanen garin da jami'an tsaro da ƴan bindiga har zuwa dare, har zuwa kuma wayewar safiya. Akalla dai sun yi awa 24 suna wannan. So da yake an sanar da jami'an tsaro an turo jirage. So da yake su ƴan bindiga an fi ƙarfinsu suna ƙoƙarin gudu sai suka yi withdrawing, suna neman su fita su tsere. Inda daga nan ne suka faɗo wani gari da ake ce ma Mutunji kusa da Malele a arewa maso gabas kenan da Malele. So inda da suka shigo garin jirgin yana biye da su, suka shigo cikin garin suka zo wajen wata hadama rake da wajen wata primary inda aka taɓa yin base na sojoji da kara ta kasuwa suka tattaru nan.
Ɗaya daga cikin wanda Allah ya tsirar a wannan hari na bisa kuskure da ya halaka mutane 68 ya ƙara haske.
Wallahi abin da ya faru mu dai kawai muna cikin gari, kawai sai muka ga suna tara bargarin mutum mashin ya hi 500 kuma muna nan sai muka ji zuwa jirgi kawai sai suka wace ke sai suka dawo cikin gari. Ni dai ina nan zaune cikin kasuwa, daman irin ya kasuwa ka san kauye akwai ya tasha haka inda ake sai sai da sauransu. To shi ne kawai sai naji karan fushewa wani abu, kawai ni ma ina kan mashin zaune sai naji iskan bom ya dauke ni ya yadda ni kasa. To karshe dai da rere sai na tashi amma Allah ya ban kariya, na tsallake gawa na bagawa hannu gaba na ta baya na kowane raki na wa'inda ba a kashe mutum ba. Da yake gaskiya tsakiyar mutane ya fada don kusan in yara kanana ya fi kashi, saboda wurin da ake sai da rake ne yara suna zuwa suna ɗauka irin guntayen da masu raken suke yadda.
To amma kuma kakakin rundunar mayakan sama ta Najeriya Air Commodore Edward ya musanta wannan al'amari, ya ce su abinda suka yi kawai kan mutanen da abin ya shafa suka yi wato ƴan ta'adda.
Mu dai mun kai hari ma ɗan bindiga, mun gan su a kan suna kan babur sun kusan 60 a kan babur suna kai hari wannan ƙauye. Muna ta bin su da hankali sun suka rabu zuwa biyu, daɗi sun bi dama rabi sun bi hagu, amma da ɗayan sun kai wannan ƙauye mutum da ɗayan gefen wanda suka rabu na sun same su a wurin suka shiga wani ɗaki. Muna ta kallon su suka tabbatar cewa sun taru a wuri ɗaya, ba ka samu ba sun ji kenan ba. Ai ka je wurin ka ga babura ne da aka bombin duk sun kukune.
To sai dai tun da farko dai kafin a kai ga murkushe su waɗannan ƴan ta'adda ɗin sun sami kashe mutanen garin 26. Sansha Malumfashi murai Amurka daga Zamfara a Najeriya.
To a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, idan muka leƙa kanan daba birni kuwa, hukumar Hizba ce ta yi nasarar daƙil auren jinsi ɗaya da aka shirya ɗaura tsakanin wasu matasa Mujahid da Abba waɗanda ake zargin wai ƴan Daudu ne. Kan haka ne wakilin Mubaraka Bashir ta hira da babban komandan Hizba na jihar Kano wanda zai faɗi sunansa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Haru Muhammad Sani ibn Sina, babban komandan Hizba na jihar Kano. Babu shakka wannan ibtila'i, wannan bala'i, wannan jarraba da aka jarrabe mu jihar Kano da ita abin da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A cikin yau a samu yan asalin jihar Kano kuma matasa wanda sunan Daudu za su yi aure. To mu wannan bakon abu ne a wajen dangane da kama ɗinsu. Muna ta samun labari dai, amma a ce yau ya kai matsayin har ga wani abu da ke kiran kalifi gashi, har ga wai ga amaryar, har ga zobe za a kawo. To waɗannan abubuwa guda uku shingiri suke tabbatar da haka. To wannan ba ƙaramin ibtila'i ba ne, ba ƙaramin bala'in ba da Allah zai iya fushi da mu a jaridansa. Don haka mu hukumar Hizba ba za mu kasa a gwiwa ba, kuma za mu bari, ba za mu ci gaba da wato zakulo da bibiyar dakilin irin waɗannan matsala lungu da sako. Sannan kuma muna kira ga al'ummar jama'ar gari su san wannan aikin ba na Hizba ba ne kawai, wannan aikin na kowa da kowa ne. Duk wani musulmi mara aminkum munkaran fajirar yin hujjoji, Muhammadu Rasulullah ya ce duk wanda ya ga wani abin ki ya hana da hannu. Don haka aikin namu ne da ku gaba ɗaya. Don haka muna nan muna ci gaba da binciken wasu daga cikin yaran mu, mun sake su sakamakon bincike da iyayensu suka zo muka gamsu. Wasu kuma suna nan a hannun mu har yanzu sakamakon bincike da mu kammala a tattare da su.
Yaran guda nawa ne sannan kuma auren su tsakaninsu?
Mazan guda 15 ne, ai matan 15 maza uku. Amma maza hudun nan ba dan Daudu su a cikin su ko daya. Saboda mu da labarin ya zo mana asalin tsauran dan Daudu a ce so za a zo a yi. Ya ka gaya musu cewa wannan abin da kuka yi a jihar Kano zan tayar da bom a jihar Kano, kasancewar Kano garin shari'a, garin Hizba, garin kuma ainihin addinin musulunci. Sai ita wata yarinya Salma ita ce to ita za ta yi ba saja a ce ba zai ɗinta a ciki, sai su shigo sai a yi amfani da wannan abu. Wannan asalin abin da rahoto ya zo mana kenan, ina ko sun shirya haka, an shirya tuwa ɗin daunin har sai zan zo da yawa a ciki. Sarki da cikin rahoton ai suna cewa amma ba wanda aka kama daga cikinsu, amma an kama uwar gidansu. Inda za ki je a cikin gonsu ɗin dai akwai. Wannan da yi ne shi da abin da muke.
To auren tsakanin maza ne kenan ko hadda na matan ma?
A'a, ina maganar mata kuma. Ai maganar su mata ba zai ɗaya ta ce za ta yi, sai amfani da wannan damar su shigo. Amma auren ai tsakanin abba ne da kuma mujahi. Ai a tsakanin su.
To yanzu suna tsare kenan.
Su ba mu sami su ba, ai yanzu su ba kama su ba. Ba a kama su ba, sun gudu ba kama su ba. Amma dai su da gowar wanda suke tare da su din mun kama su kuma su za su tabbatar da yadda za a samu wa'ancan mu.
Ibn Sina kenan komandar rundunar Hizba ta Kano a hira su da Baraka Bashir. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kama kodayaushe za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin karantawa da kuma sauraron dukkan shirye-shiryen mu. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:43 na yamma. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan.
Ya rabana mun takaka. Ya rabana mun takaka. Kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mun ne su, mata iyayen mun ne su, so son ka koye mu mata, 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 so son ka tishe mu mata, so son ka shashe mu mata, almokadirma mata to gaida mata yaraba namun takaka kai maza abule na mata yaraba namun takaka kai maza ku bare da mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su su sun kaje mu mata su sun kaje mu mata kina da ka suna ran bakin ba tare masoro abun zamun ba
yanzu kuma lokacin da zamu mika filin ga Mustafa Nasir Batsari wanda zai kawo mana rahoton na musamman kan sabbin har-haren da ƴan bindiga dake ci gaba da haddasa asarar rayuka a jihar Niger, Nigeria. Mustafa gare ka.
A yayin da jami'an tsaron Najeriya ke ci gaba da fatattakar ƴan bindiga da suka addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya, har yanzu ƴan bindigar na ci gaba da aukawa jama'a a wasu yankuna na jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Kananan hukumomin Shiroro da Mashegu da ke cikin jihar Niger, ƴan bindigar ne ke ci gaba da aukawa jama'a a gonaki har ma da gidajensu. Al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na fargaba. Malam Jibrin Usman ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasa a yankin Shiroro, ya ce a yanzu haka al'ummominsu na cikin tashin hankali a sakamakon ƙazamin harin da maharan suka kai a ranar Asabar ɗin nan da ta gabata.
Suka zo suka haƙa rami, suka zuba mutane, suka banka musu wuta, suka ƙona su. Mutum bakwai suka tilasta musu shiga rami. Mutanen na ji suna dole su shiga rami. Daga nan suka gama suka watsa musu fetur da ciyawa, suka banka musu wuta, suka ƙone suka mutu.
A wani gari kenan?
A wani ƙauye, ana ce ma ƙauyen Goto.
Nan wane, nan Shiroro ne ko Muya?
Shiroro ne, a Shiroro ne nan wurin daga wuri daga Kwaki ne.
To wurin ba jami'an tsaro kenan yanzu?
A ba tsare, ai jami'an tsaro ba ko ina yake ba ai a nan wurara. Kwata-kwata ba wani maganin jami'an tsaro. Su ne jami'an tsaro, su ne kowa a gurin. To gaskiya akwai buƙatar hukumomi su ƙara azama. Musamman akwai abubuwa da ya shafi gwamnati, kayayyakin ƙaddarorin gwamnati irin dangane Shiroro da al'umma da la'adadu, wanda mutane har yanzu suna wawatse, wasu na nan a kam-kam na gudun hijira ba za su iya koma gidansu ba.
Kana ne a yanzu garuruwan nan naku da mutane suka watse, har yanzu mutane ba su koma ba?
A gaskiya ba su koma ba, musamman irin Kwaki, irin Cikuba, irin Kurebe ba kowa, saboda ƴan Boko Haram sun kori kowa. Cikuba da Kwaki ba kowa, ƙauyukan wuraren dajin Alawa da sauransu duka ba kowa. Kai har Cakushanku, nan Kushanku ba kilomita 25 zuwa 30 daga Erana, ba kowa, duka suna nan a zauna azuzuwan makaranta wanda yara ma ba su iya karatu yanzu, saboda ba inda waɗannan mutane za su je su zauna. Dole yara sai an kai su makarantu da ba na gwamnati ba. Makarantun gwamnati bai yiwuwa a je a zauna a karatu, saboda ƴan gudun hijira na cikin har yanzu.
Na'am, yanzu yadda kuke ganin su waɗannan da ake ganin ƴan Boko Haram ne, da har yanzu ana ganin su suna gilmayya wajen nan ne?
Sosai da gaske ana ganin su, ba wani abin da ai, inda can wuraren ba wani abin, suna nan, waɗannan Boko Haram suna nan. Shi yasa gaskiya mu da muke wurin, mu muka san girman matsalan. Dole ne wannan abu gwamnati a rinƙa sani, musamman shugabanni a ƙasa da manyan sojoji, wasu ba su sanin girman matsalan. To abubuwan da ke faruwa gaskiya akwai babban buƙatar sa ƙarfi sosai, saboda akwai daji, babban daji a nan wanda ina gani ya fi san bisa girma, saboda daji ne ya kai kilomita kusan kilomita 50 zuwa 70, daji ne tsura ta ko'ina daji.
To yanzu wani hali su waɗannan garuruwa suke, kawai su mutanen ƴan ta'addan suka mamaye wurin suke amfani da garuruwan koko mene ne?
A Haji ba tsari waɗannan wurare, duk wanda ya ce maka akwai wasu mutane, wai mutum ne mai gaskiya yana zaune ya gaya maka, ba gaskiya ya gaya maka. Duka wannan wurare yanzu ga ƴan bindigan nan suke zaune a wurin. Shi yasa akwai buƙatar azama ta sama da ƙasa.
A ƙaramar hukumar Masheguma, wayewar garin jiya Litinin, ƴan bindigar sun kai hari a ƙauyen 7-7, inda suka yi awon gaba da mutane 20 a ciki har da sarkin garin, kamar yadda wannan mazaunin yankin da ya buƙaci a saka ya sunansa ya yi ƙarin bayani.
Gaskiya a yanzu mutanen nan sun sake dawowa ƙaramar hukumar Mashegu, musamman sun addabi wurin sabon rijiya da 7-7, don waɗanda ke hannunsu yanzu aƙalla ba su kasa sama da mutum 20 wanda suke hannunsu.
Mutanen da suka sace
sabon rijiya dai ba su samu sun shigo gari ba, a gonaki suke bi suna ɗaukan mutane, amma 7-7 sun shigo gari, sun ɗauki dagacin da kuma wasu mutane, akwai wata mata, duka sun ɗauke su a nan cikin garin 7-7 sun wuce. Akwai wanda suka halba suna asibiti yanzu, General Hospital Kwantagora. So washe gari kuma sun dawo suka sake shigowa 7-7 din, suka kuma kwashi mutum 4, bayan sun kai bayan gari suka sake mutum 2, suka wuce da mutum 2.
Washe garin jiya Litinin kenan?
Washe garin jiya.
No.
so a kuma gona akwai wani gona nan da ke bayan gari din sun kwashi wasu mutum shida yan aikin gonan shi kuma mai kula da gonan sun je gidan shi suka kona gidan shi shi ma suka dauke shi suka wuce da shi
ba masu wannan yan dindigan ne da aka sani masu zuwa kwanaki koko dai wasu ne kuma suka bullo
to gaskiya yanda dai alamun da ake gani kaman wadanda wasu ne dai suka bullo irin wanda suka san wurin saboda sun ce a wanda suka dawo din suna fada musu cewa ai tunda an san musu wuri inda suke zaune sai sun kona gonan ma sai sun kona masaran
wato kayan gona na mutane kenan nan da aka
yi kayan gona na mutane na wurin
na'am to kaman ba jami'an tsaro wurin ne
to an jami'an tsaron da aka tura gaskiya ba su da yan banga kuma da suke taimakawa kaga rikicin da aka yi na bayan ta yan banga na tsoro a yanzu su fito su je wurin saboda shi ma wannan da suka halba yanzu wanda yake asibiti an ce ya ta kokowa da su ne so da suka ga zai fi karfin su ne shine har wani ya samu wani ya halbe shi din su ma an ce ba su da yawa ba su da makamai na kirki
to yanzu kaman me kuke so wannan yanki yanzu ayi ne
to yankin nan yanzu akwai wanda ba su gama aiki ba kuma waɗannan garurukan sabon rijiya bakwai bakwai din sahora ne gaskiya yanzu jami'an tsaro ake bukata a turo dan an ba jami'an tsaro gaskiya wurin nan yanzu a kowane lokaci suna iya fitowa duk mutanen da suka kwasa sun fi mutum 20 a gonaki suke bi suna daukan mutane yanzu
to a lokacin da na tuntubi kwamishinan yan sanda na jihar Niger CP Ogundeli Ayodeji akan waɗannan sabbin hare-hare ya ce baya da cikakken bayani domin kuwa ya yi tafiya baya ƙasar to amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana haɗa hannu da jami'an tsaro domin fatattakar waɗannan miyagu a saboda haka tana buƙatar haɗin kan jama'a in ji kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar
abu haka mun rashore ɗan jama'a cewa gwamnati ta kokarinta yanzu mun fara ganin cewa akwai more synergy tsakanin security agencies da kuma mutanen gari suna ba da information in ka duba ai wannan abin ya ɗan fara latsewa mun ga cewa yanzu gaskiya mutane jama'an tsaron mu suna kokari mu kuma ba za mu relent ba za mu kara ba da pressure cewa mun ga cewa ba za mu ga wannan maganar ga wannan harkar rashin tsaro na an gaba ta gabaɗinsa kuma muna yi ma jama'a cewa su yi supporting government su yi supporting kuma jama'a tsaro da information wayanda kuma sun saba suna kai musu hagaji da kuma suna taimaka musu ta wurin ba su kai musu abinci kai musu suna mube musu abubuwan da suke nema a su dina su ne suke kara sa su suna remain a cikin dajin da suke za ka ga mutum yana da kana da gidan biredi wurin ka ake zuwa siyan biredin 30,000, 50,000, 100,000 ka san cewa wancan ba shago yake da shi ba kuma kana sarmishi da shi irin wannan a ba mu labari kana ta da drinks ka ga zuwa siya su pure water su drinks da sauransu a wurinka na 50,000, 100,000 kuma ka san wannan ba wai
da sayan magunguna a chemist
kai sayan magunguna kuma ka sani ka kyama jama'an tsaro mu ba za mu so na sirrinka ba mu faɗa kowa ya gyama na ba mu za mu yi speech akan wannan to da zaran wani mutane sun daina wannan kagan dole su bar daji in ba su da supply dole su bar wurin daji na su
a yanzu dai al'ummomin waɗannan yankuna na cike da fatar ganin gwamnati ta samu nasarar fatattakar waɗannan miyagu ta yadda za su samu sa'ida ko kuma kwanciyar hankali a garuruwansu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kuma labarin wasannin mu na ranar yau da zakaran kwallon kafa na duniya cewa da Argentina inda a cikin garin jiya washe garin safiyar yau talata ne tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina ta sabka a Buenos Aires a babban birnin kasar inda dubun dubatan mutane suka tarbi tawagar ta kwallon kafa ta kasar yayin da kuma a yau talata sama da mutane miliyan 1 ne na kowane gefen siyasa ko addini na
kasar suka tare a tsakiyar Buenos Aires babban birnin kasar Argentina domin taya Lionel Messi da abokanan shi murnar lashe kofin duniya tun dai lokacin lashe wannan kofin na duniya na kwallon kafa sama da mutane miliyan 60 ne suka nuna son Lionel Messi a shafin sa na Instagram da sauransu na sada zumunta abinda ba a taba ganin irin sa a duniya ba asali ma a yau talata rigunan Lionel Messi sun shige a kasuwannin duniya inda jama'a ke ci gaba da yin tururuwa suna sayan su har ma ana iya cewa sun kare a shaguna a sassa daban-daban na duniya su ko yan kasar Faransa a cikin daren jiya ne suka isa a birnin Paris inda dubun dubatar magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai alamar zakara suka yi musu kyauta marhaba bika tuni dai a shafin sa na Twitter Kylian Mbappe da yafi ko wani cin kwallaye raga a kofin na duniya na Qatar ya rubuta cewa suna dawowa a wani takaitaccen rubutu dai a shafin na Twitter shi ko shugaban kasar Russia Vladimir Putin a wani taron manema labarai ne a ranar jiya Litinin ya yabawa kungiyoyin guda biyu da suka guga a wasan karshe na kofin duniya Putin ya ce duk da yake bai samu kallon mintuna 45 na farko ba amma ya ga kungiyoyin Argentina da Faransa sun yi wasa mai kyau cike da tarihi inda ɗan wasan kasashen guda biyu suka nuna hazaka da jajircewa ana da cikin haka ne aka gano wata baraka ta kunno kai tsakanin Karim Benzema da kocinsa na kasar Faransa abinda yasa ya fice daga wasar kenan alhali yana iya dawowa wasa tun wasa ta uku da Faransa ta yi da kasar Tunisia Karim Benzema ya bada sanarwar dakatar da bugawa kasar Faransa kwallon kafa a jiya Litinin dan wasan da ya lashe Ballon d'Or na wannan shekara Karim Benzema ya ki halartar wasan karshe dudda ta yin hakan da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi masa haka shi ma Benjamin Pavard rahotanni sun ce irin zaman doya da manja da suka yi da Didier Deschamps mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ne to shine ya sa aka da shi saniyar wari a kofin na duniya tun wasan da ya buga na farko tsakanin Faransa da Australia shi ma dan wasan na club din Bayern Munich Benjamin Pavard hazansa na karayen duhu game da yuwar a sake ganin sa yana bugawa kasar Faransa da zaran Didier Deschamps ya yanke shawarar ci gaba da jan ragamar zakarar na Faransa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Niger
To a gaida Haruna Mbako. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici.
To kuma karakin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da sunayen mambobin kwamitin da zai yi binciki munanan matakan da ake zargin hukumomin Iran suna dauka akan masu zanga-zangar lumana. Cikin wata sanarwa da ya fitar jakadan Argentina Federico Villegas da ke jagorantar hukumar mai kasashe 47 da ke da headquarter a Geneva ya ce lauya Sarah Hussein yar asalin kasar Bangladesh ce za ta jagoranci kwamitin mai mambobi uku. Yan sandan Birtaniya na gudanar da bincike bayan da mutum na biyu ya mutu sanadiyar wata turereniya da ta auku a kofar shiga babban dandalin wasannin na O2 Brixton Academy a lokacin da mawakin Najeriya a shake yake shirin yin wasa a ranar Alhamis a London. Ranar Asabar din ta gabata wata mata mai shekaru 33 ta rasa ranta sannan a wannan makon wata mai gadi a dandalan na O2 mai suna Gabby Hutchinson ta mutu kamar da yan sandan Birtaniya suka tabbatar. Duk da matsalolin lamba da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya India ta yi kememe ta ki janye hulɗarta da Russia tare da kin yin Allah wadi da yakin da Russia take kaddamarwa a Ukraine. Masu fashin baki na nuni da cewa duk da wannan matsaya da inda ta dauka babu tabbacin hakan zai shafi dangantakarta da Amurka. Yayin wata ziyara da ya kai Moscow a watan da ya gabata ministan harkokin wajen India Subrahman Jaishankar ya ce hukumomin New Delhi za su ci gaba da bunkasa harkokin kasuwancin su da Russia wacce ta kasance kawa a gare su a lokacin yakin cacin rabaka. Ita dai India ta ki bin sahun sauran kasashen yammacin duniya wajen kakaba takunkumi a kan Russia sannan ta kauracewa a matsayin da Majalisar Dinkin Duniya ta dauka wacce ta yi tir da yakin na Russia.
To madalla masu sauraro da haka ne muka ka karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Laraba idan Allah ya kai mu, inda wasu abokan aikin mu za su da muku da wannan sabon shirin. Kamar ko da yaushe za ku iya sauraron shirye-shiryen mu ta shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lagos Gresham da Mr. Dati da suka ba da umarni kuma haɗa shirin, sai injiniyan mu na yau ni Sarfila Hashim Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.